cikin wata sanarwa da rimila tafitar ta shawarci mazauna Birni da kewayen Kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari. Sanarwar ta ce kwamishinan yan sanda Muhammad Hussein Gumel ya bada umarnin zakulo waɗanda suka cinna wuta a sakatariyar karamar hukumar Tagwale a daren shekaran jiya wacce ta kona ofisoshi da dama tare da barnata takardun gwamnati masu yawa. Al'amarin da ya faru ne sa'o'i kalilan bayan da babbar kotun Kano ta bada umarnin mayar da shugaban karamar hukumar Khalid Ishaq wanda majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shi watanni uku da suka gabata saboda tuhumarsa da yin ba daidai ba. Amma Alhaji Khalid Ishaq wanda ya bayyana mamaki kan yadda gobara ta tashi ya yi zargin cewa da gangan da ganganci wasu bata gani suka cinna wutar domin firgita shi.
In da ka je ka ga wutar da aka abu ne ya ƙone ƙurmin ta, ko da tsinda ka shiga ba abin da za a mura ko tsore ya nannake, ka ga abu ne wanda lallai kamata mu bincika. Amma za mu rubuta ko na gaggawa mu sanar da jami'an tsaro duk da zaman sanar da su ga abin da ya faru ga halin da ake ciki kuma na ƙoƙarin ɗaukar mataki na gaggawa. Kuma duk wanda muka samu da hannunsa a ciki za mu gaggawa haɗa jami'an tsaro domin a ci gaba da bincika domin tabbatar da doka da oda a kansa.
Me kuke zargin ya sababa ita wannan gobara?
To ita ba ka ce ka so sabba domin ita tana sababai da dama. Ta ita haƙiwa da Allah wanda kunna ta. Ta yi wa wutar lantarki amma wannan wutar ta wuce waɗannan gaskiya. Muna zargi lalle akwai wani abu a kadama da wannan wutar.
Suna cewa dan a firgita Khalid ne tunda kwashi ta dare.
Ni ma na tsammanin haka.
Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da batun shari'ar gwamnan Kano ke kara dumama yanayin siyasar jihar yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da batun. Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin dattawan Kano ya ce ba ga rashin haɗin kai da san zuciya tsakanin 'yan siyasar Kano, wanzuwar kafofin sadarwa na social media a wannan zamani na cikin abubuwan da ke zafafa wannan batu da ke neman ya zama barazanar tsaro ga al'umma.
Tasirin wannan social media din da kake da ai da can sai idan mun ji tadarin radio Kaduna ta ce ko kuma mun ji radio Kano ta ce, amma yanzu daga lokacin da ake kokarin shiga kotu da zaman da ake a kotu wani ma sai yake maka hukunci tun kafin alkali ko alkaliya su zauna kan kujerar su. Saboda haka mutane ai daga an ruda musu kokolo an ruda musu tunaninsu saboda irin waɗannan abubuwan na social media mutum ije ya rubutu ya rubuta abin da kuma ba haka ba ne. Saboda haka irin wannan gurguwar sakamako da mutane suke rubuta a social media shi ne ke kawo hargitsi kan mutane har ma ike saka musu shakku da kuma neman fitintunu. Saboda haka sai mun koma mai ilmantar da matasanmu da kowa da kowa cewar kana nan idan muna nema mu dawo da mutuncinta da kimarta da muhibbarta to ya kamata mu yarda da cewar wace mabada ba ma a Najeriya.
Yanzu dai kallo ya koma kan kotun kolin Najeriya wadda ake sa ran za ta yanke hukuncin ƙarshe game da wannan batu na dambarwar kujerar gwamnan Kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.